To jama'a barkanku da wannan lokaci da kuma zuwa ga shirin sashen Hausa murya Amurka a wannan la'asariya kan mita 16.21-25. A jururunan Niger kuma ana jin mu a tashar mu ta VOA Africa dake birnin Yamai akan mita 102.5 zangon FM ko kuma gidajen radio masu zaman kansu irin su amfani da Fara da Saronia da Nomad da Dalol da Niya a birnin Kwani a duniyar gizo kuma a voahausa.com da sashen Hausa.com. To jama'a mun ji dadi da kuka samu damar cako mitocin sashen Hausa murya Amurka Ali Mustafa Sokoto ne yau tare da Malam Ladan Ibrahim Aiwa muke kawo muku wannan shiri. Bari mu fara da kanin labaranmu.
To Aliyu, yau Laraba wata babban mota shakira bom ta fashe a wata unguwa mai ofishin diplomasiya na kasashen waje a babban birnin Afghanistan. Mahukunta a kasar Sri Lanka sun ce ambaliyar ruwan da ya goce lakar da aka samu sanadin ruwan sama kamar da bakin kwarya ya kashe mutane akalla 202. Shugaba Donald Trump ya ce a shirye yake ya fidda Amurka daga yarjejeniyar yaki da rumamai rainayi.
To kanin labaran kenan, bayan mun kawo muku su baki daya za mu kai ku jamhuriyar Niger ku je da hukumomi suka cafke tarin hoda Iblis ta miliyoyin dalolin sefa a babban filin jirgin saman wannan birni din, abinda ke janyo gargadi ga matafiya
da masu aikin umra da masu aikin hajji. Ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokinka na zaka shiga jirgin cewa na rike miƙan kayan ga kakkaramsa.
To sanan yan Najeriya suna cigaba da bayyana ra'ayoyinsu kan cikar shekaru biyu da hawa kan karaga na Buhari.
Akwai cigaba da muka fahimta gurgurdan hali zaman lafiya, zamu yi Allah godiya da yin namu wannan lokaci da aka shekara biyu, amma dai a gaskiya mu abinda muka tunani ba mu ganshi ba.
To ko bayan wannan muna da shirin himma, muna da nasihar azumin watan nan na Ramadan, muna kuma da ra'ayoyinku, amma duka sai ba mun gama baku labaran duniya.
Assalamu assalamu alaikum. Yau Laraba wata babban mota shakir bom ta fashe a wata unguwa mai wato ofishin diplomasiya na kasashen waje a babban birnin Afghanistan, inda ta kashe mutane 90 kana wasu 300 suka samu rauni iri daban-daban. Wani jami'in tsaro da bai da ambaci sunansa ba shine shirawa murya Amurka a duk mutanen da suka mutu da farko, amma shi mai magana da yawun ma'aikatar kiwon lafiya ta kasar Wahidullah Majro cewa mutanen da suka mutu su 80 ne, amma adadin na iya karuwa. Bom din yayi kaca-kaca da yankin tsakiyar wurin da ake kira Akbar Khan na birnin Kabul, inda nan ne yawancin gidajen da ofisoshin diplomasiya suke, har ma da wasu ofisoshin gwamnatin kasar. Bom din dai ya tarotsa motoci da gine-ginen da suke kusa da jami'an kasar, suka ce wannan bom din an shake shi ne cikin wato tankar kwasan kayan bayan gida. Wannan lamari ya faru a kusa da ofishin jakadancin Jamus. Hoton da ake yadawa game da wannan tashin bom din a gaban ofishin sadarwa sun nuna yadda bom din ya tarwatsa wani bangare na ofishin diplomasiyan na Jamus. Ministan harkokin wajen Jamus Sigma Gabriel ya faɗa a shafin sa na Twitter cewa akwai wani jami'in tsaron ofishin kasar Afghanistan cikin waɗanda aka kashe, yayin da wasu ma'aikatan su da dama suka ji rauni. Yanzu haka dai jami'an tsaron kasar sun killace wannan wuri.
To mahukuntan kasar Sri Lanka kuma cewa suke ambaliyar ruwa da malalar lakar da aka samu a sanadin ruwan sama kama da bakin kwarya da ya faru a kasar sun kashe mutane akalla 202. Rahoton baya-bayan nan da cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta kasar ta fitar da shi ta ce har yanzu mutane 96 suka bata, yayin da wasu mutane da yawan su ya kai 80,000 suka rasa mahallinsu, suna wani wurin zama wanda yake na wucin gadi ne. Ruwan saman dai ya fara zuba kamar da bakin kwarya ne a farkon makon nan da ya gabata, ya kuma haddasa ambaliya da kwararowar laka daga tuddai wanda suka yi wa gine-gine lahani da rufe wasu hanyoyi har ma da gonaki. Gaba ɗaya dai mutane da yawan su ya kai 630 ne, wannan bala'i ya ritsa da su. Wannan ya sa kawo yanzu sojojin ƙasar ta Sri Lanka da suka hada da sojan ruwa da na ƙasa da na sama duk suke ta aiki ba ji ba gani domin kai kayayyakin jinkai ko kuma ceto bayan Allah da wannan al'amarin ya ritsa da su. Haka ita ma majalisar ɗinkin duniya da ƙasashen Amurka da China da Japan da Pakistan da Australia duk sun yi alƙawarin taimakawa ƙasar da kayayyakin jinkai.
Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Shugaba Donald Trump ya ce a shirye yake ya fidda Amurka daga yarjejeniyar yaki da dumamar yanayi, wanda mutumin da ya gada tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya rattabawa hannu a shekarar 2016. Kamar yadda kafofin yaɗa labarai a nan Amurka daban-daban suka ba da labari, an bato ta kafar sadarwa a intanet da ke nan Amurka da ake kira Axion a zaman wacce ta fara ba da wannan labarin. ta ambaci wasu jami'an fadar White House wanda suke da masaniya kai tsaye kan sanarwar da shugaba Trump ya yanke game da wannan yarjejeniya. Kuma an danka wa Scott Putin, shugaban hukumar kare muhalli, haƙin ba da cikakken bayani akan ficewar. Bayan da labarin wannan matakin da shugaba Trump ke aniyar dauka ya bullo yau Laraba, sai kuma shi da kansa ya faɗa a shafinsa na Twitter yana cewa zai bayyana ainihinsa game da wannan batu na nan da kwanaki kaɗan, amma sai dai bai yi wani cikakken bayani ba. Dama dai manufar yarjejeniyar ita ce samar da yadda za a rage ɗumamar yanayi daga iska mai gurɓata muhalli.
Ma'aikatar tsaron Rasha ta ce sojanta sun harba makamai masu linzami har guda hudu daga tekun Mediterranean, inda ta auna wasu sansanoni na IS ko kuma ISIS da ke Syria. Ma'aikatar ta ce makaman wanda aka harba su daga jiragen yakin ta na ruwa na kan ruwa ɗin da kuma wanda suke shiga ƙarƙashin teku da sun dare ne kusa da birnin Palmyra, kuma ya yi kace-kace da ko kuma sun yi kace-kace da manyan makaman su mayakan sa kai ɗin wanda suka lara a nan daga birnin Raqqa wanda suke ɗauka a zaman hedikwatar su. Rasha dai ta ce ko kafin ta harba makaman sai da ta sanar da Amurka da Turkiya da Isra'ila, sai dai abin da bata faɗa musu ba shi ne ainihin lokacin da za ta yi harbin. Shi dai wannan yankin na Palmyra wuri ne da aka jima ana yaƙi a cikin shi a shekarar da ta gabata, abin da ya sa har ya kawo sauyin ikon wannan wuri tsakanin mayakan na IS da kuma gwamnatin ta Siriya lokuta daban-daban. Sai dai yanzu birnin yana hannun sojan Siriya ne, ko da yake ana yawan samun tashin hankula har yanzu nan. Tun dai a ƙarshen shekarar 2015 ne Rasha take goyon bayan shugaban ƙasa na Siriya Bashar al-Assad, abin da ya sa ƙasar Rasha din take tashin suka daga Amurka da kuma wasu ƙasashe.
Wani babban hafsan sojan ƙasar Sudan ta Kudu ya yi amfani da matsayinsa na tara miliyoyin daloli ta hanyar kasuwancin da yake yi a daidai lokacin da yake ƙoƙarin haddasa tashin hankula wanda ya haifar da bala'in yunwa a ƙasar. Wannan bayanan suna kunshe ne a cikin wani sabon rahoton da wata ƙungiyar kare haƙƙin bil'adama da ke nan Washington ta fitar. Lieutenant General Malek Ruben Riak, wanda shi ne muƙaddashin babban hafsan tsaro na SPLA, ya tara kuɗi sama da dala miliyan 3 a cikin ajiyarsa ta banki tsakanin shekarar 2015 zuwa shekarar 2016, inji sojojin da aka girke domin gudanar da aikin tsaro. Rahoton ya ce Ruben ya samu miliyoyi fiye da dubu warinsa ko sawo'insa a cikin kasafin kuɗi na shekarar 2014 zuwa 2015, inda albashin waɗanda suke riƙe da mukamin sanajar dala 40,000 ne kawai. J.R. Mille, wanda shi ne babban jami'in tsaro mai binciken wannan babban hafsan, ya ce rahoton ya gano son zuciya da kuma aikata ba daidai ba kan Janar Malek ɗin.
To, kun sha labaran duniya ne daga sashen Hausa murya Amurka a birnin Washington DC. Don sai rahotanninmu ko ba da ɓata lokaci ba, bari mu kai ku Nijar ku ji wani babban kamu da hukumomi suka yi.
A taron manema labaran da ta kira a wannan talata ne, hukumar yaƙi da masu fatauci da miyagun ƙwayoyi ta gabatar wa 'yan jarida wannan mutum da aka bayyana a matsayin ɗan wata ƙasar wajen da ba a faɗi sunanta ba, yayin da aka baje hodar Iblis ɗin da aka kama shi da ita kilogram 3 nau'in methamphetamine, wacce 'yan sanda suka kiyasta cewa darajarta za ta kai miliyan 500 na sefa. Kakakin hukumar 'yan sanda Captain Mai Nasara Adili Toro ya ce yunkurin kewaye wa na'urar bincike a filin jirgin saman Jore Hamani da ke nan Yamai da yunkurin ba ma'aikata cin hanci su ne suka yi dalilin da dubun wannan mutum ta cika, duk kuwa da cewa ya ɓoye ƙwayar a lungunan akwatinsa.
Abokan aiki mu masu kula da yaƙi da harkar ƙwaya sun ɗora hannu bisa kan wani mutum. Wannan mutumin dai ya nemi ba su cin hanci, amma waɗanda ma'aikata namu ba su amsa ba, sai da sun ka yi fuyen shi, sun kai fuyen kayan shi, sun ka samu wannan ƙwaya wadda ta kai kama kilogram 3, kamar yance kilogram fiskan harkar sefa kudin suna ya tashi kama miliyan 500.
Baya ga hodar ta methamphetamine da ta cafke, hukumar ta ce ta gano wasu kudaden da waɗanda suka hada da takardun naira da sefa da wasu katotin cire kuɗi a banki a hannunsa.
Wannan mutum dai yana da complicity, akwai wanda yake aiki da su, mai su mutanen nan mun samu mun dora hannu saman su, mun kama su ana nan ana sauraren su. Inda anga kama shi nan a report international Jure Hamani nan Yame, wannan mutum zai shiga jirgi zai kasashen waje.
Wannan tafka ta hukumar yaki da masu fataucin miyagun ƙwayoyi ta faranta wa jama'a rai, kamar yadda wani magidanci Alhaji Ibrahim wanda aka fitin da suna shekarau ke jinjina wa jama'an. Ya kuma yi amfani da wannan dama don jan hankulan mutane su kiyaye kansu da wasu abubuwan da ke wakana a yayin balaguro.
Su hukumar ƙasar sanda sun taimaka ma duniya ma gaba daya, ba kasar mu Nijeriya sun ka taimaka ba, tun da yanzu shigi yana tashi ta wani waje ta shiga abin. To ya kamata mu gano hankalin mu ya komo gare mu, wani shaye-shaye a wani abin baza mu nisa da shi. In mun kai nisa shi sai mu zamana lafiya. Yanzu misali kai kana da kasar shi matashi shi da inda ya kai wani matsayi jin shi yanzu abin da ga dama shi ne zashi. Kenan ko yaro an ka kyale shi abin da ga dama shi zashi, yaro in ya san gurin gudu bai san wani tsira ba. To ko bayan wannan da masu aikin umra da masu aikin hajji, ina gargadi a kansu su kiyaye ko abokinka na zaka tai zaka shiga jirgin cewa ne rike miƙen kayan ga kakka damsa. Ka rike na kayan tun da baka san abin da sai ba. In an ka tai hilin jirgi ka sabka an kai control an ga wani kaya gare cikin saka dinka. Ko ka ce ba raka ba yadda.
Da dama daga cikin masharhanta na danganta fatauci da shan miyagun kwayoyi a matsayin daya daga cikin abubuwan da ke ƙara ingiza matasa shiga ayyukan asha masu nasaba da tayar da kayar baya. Dalili kenan da ake ganin hada kai tsakanin hukumomi da talakawa zai yi matukar tasiri wajen rage bazuwar miyagun kwayoyi a kasashe masu tasowa. Sule Mumuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Tukar asha kwaya, kwaya ku ba ta da kyau jama'a ku saurara, tukar asha kwaya.
To a gaishe ka Suleiman, to wannan rahoto na Suleiman ya zo daidai da shirin da muke yi wa shirin karfe 9:30 na daren yau domin damar magana shan kwaya da sauran abubuwan masu sa maye musamman a tsakanin 'yan mata wanda ke addaba kasashen namu ne muke son mu bude layuka na waya mu jira ranku a kansa.
Tasha baliyon ɗaya yau yayi, gobe kila ba zai yi ba sai tasha biyu, ta kai ga uku, ta kai ga hudu, har yanzu ya rinjaye ta, in bata sha ba ba za ta iya rayuwanta ba.
Kodros wai dinnan ne shine kawai yin sha'un huta zama sarauniya.
To muna fatan za ku kira mu idan mun bude layukan mu yau da dare da karfe 9:30 mu ku ga mana yadda kuke ji game da wannan masifar shaye-shayen ta matasa musamman su mata a kasashen namu irin su Najeriya da Niger. Yanzu bari mu je Kano dabo mu ji abin da wasu 'yan Najeriya suke cewa game da cikar shekaru biyu da hawan karagar mulkin Buhari. Kwaliya ta biya kudin sabulu kuwa?
Zamu yi Allah godiya da yin mana wannan lokaci da aka shekara biyu. Amma dai a gaskiya mu abin da muka yi tunani ba mu gan shi ba. Mun yi tunanin an yi gwamnati za a samu canje-canje da yawa, talaka zai ji daɗi, za a samu walwala da nishaɗi. Amma sai ya zama cewa rayuwa ta yi tsada, abinci ya yi tsada, ya fi ƙarfin talaka. Yanzu gashi azumi ake, amma mutane ba su iya samu abin da za su ci yadda ya kamata, sai dai hakuri.
Malam Abubakar Salih kenan a nan Kano yake bayyana ra'ayinsa akan cikar gwamnatin shugaba Muhammadu Buhari shekaru biyu da kafuwa. Shi kuwa Alhaji Usman Muhammad cewa yake.
To alhamdulillahi wannan gwamnati akwai ci gaba da muka fahimta gwargwadon hali zaman lafiya kuma daga abubuwan da ke kai da kawowa da kuma inda suka sa gaba muna ganin kan cewa sauran shekara da suka rage lalle kwalliya za ta biya kuɗin sabulu domin an ɗauko hanya kuma an ɗauko layi.
Jam'iyyar PDP dai ita ce ke hamayya a Najeriya kuma 'ya'yanta na ci gaba da caccakar gwamnati akan abin da suka kira gazawar shugaba Muhammadu Buhari da APC. Kwamar Sa'idu Bello na daga cikin magoya bayan PDP a nan Kano.
Ya ce in yi hau zai fito da hanyar noma ta zanto ita ce maimakon mai fetur na Najeriya. Ba su ce wa kowa komai ba. A lokacin Jonathan ana mai da yana sai da takin buhu naira 2,500 ya koma 10,011. Gwamnati ta gaza duk wanda yake tunanin cewa za a dawo wani ji daɗi ko a daina wani abu ina jin ganin yana yaudarar kansa.
Sai dai Alhaji Halliru wani ɗan jam'iyyar APC da ke goyon bayan tafarkin siyasar Janar Muhammadu Buhari na cewa
ya kawo abubuwa da yawa wanda talakan da kansa ya samu nutsuwa sakamakon wannan abun da aka zo da shi. Da a ce Boko Haram ta ci gaba, ai gara yunwa ma ta ci gaba. Domin Boko Haram kashe ka zai kuma ya kora ka inda yunwa a dawa ma za ta kashe ka. A roƙi Allah ya kawo sauƙin al'amarin da ya kawo yunwar. Ba Buhari ba ne, duk duniya ne a cikin rashin tattalin arzikin ƙasa ya yi rauni, kowa ya sani kuma. To kaga idan ka ce Najeriya ne kawai ka yi kuskure. Kuma wannan rikicin duniya ne ma gaba ɗaya, domin za ka ga ƙasashe da yawa banda faɗan nan ba abin da ake. To aka ce yau an saita kukuna cikin zaman lafiya da aminci, musamman mu mutanen Kano. Mutanen fa da ba sa zuwa kasuwanci Kano yanzu sun dawo.
Yayin da magoya bayan PDP da APC da ma al'ummar Najeriya ke bayyana mabambantan ra'ayi dangane da cimma nasarori ko akasin haka ga gwamnatin APC cikin shekaru biyu da suka gabata. Shi kuwa wani talaka Malam Abdurrauf mai yankan farce mazaunin unguwar Maidile a nan Kano na ganin lokaci yayi da shugaba Buhari da sauran 'yan Najeriya za su sake tunani game da makomar Najeriyar.
Yanzu abin da za mu yi wata ne na ibada ya muke cikin sa. Mu tsaya mu yi addu'a, Allah Buhari ba zai iya ba. Allah mun yi kuskure mun ce Buhari zai iya, Allah mun tuba, Allah ka iya mana. Allah kai zaka iya, Allah Buhari ba zai iya ba. Shi ma kuma da yayin da babu wani mai gaskiya sai shi, dan shi ma shedan ya nada shi. Ya dauki babu wani mai gaskiya da ya fi shi. Shi ma ya tuba cewa ba zai iya ba. Allah kai zaka iya. Allah ka iya mana, ka taimaka mana mu gyara kasar nan. Ni na hezatan zan gyara kasar nan, Allah amma Allah ba zan iya ba. Allah kai zaka iya. Allah ka taimaka mana, Allah ka gyara mana kasar mu.
Hakan da yana zuwa ne a daidai lokacin da likitoci ke ci gaba da duba lafiyar shugaba Muhammadu Buhari a birnin London saboda rashin lafiyar da yake fama da ita. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
Ahab jama'a duka wanda ya yau zai hirgita zai gaban tsoro.
Jama'a duka wanda ya yau zai hirgita zai gaban tsoro.
Kutuma duk wanda ya yi dandi zai hirgita zai gaban
tsoro. Kwari shekar Mahmud, to kuna jin shirye-shirye da rahotanni suna zo muku daga sashen Hausa murya Amurka a Washington DC, inda muke misalin karfe 11:17 na safe fa. Muna tafa da nasihar azumin watan nan da madan ta malamai, amma sai bayan mun gama kawo muku shirin himma, inda yau zamu ci gaba da sauraron tattaunawa da Ladin da bakonsa wato Bashir Lawli suka yi. Shi Bashir din wani dan Niger ne dake zaune a Philadelphia ta jihar Pennsylvania a nan Amurka.
Himma ba ta garago.
Jama'a assalamu alaikum, barkamu da warhaka, da masu sauraro da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Idan dai masu sauraro yana biye da mu a cikin shirin da ya gabata, mun tsaya inda bakon namu ke muna bayanin matsalar da yake fuskanta na rashin wadataccen turancin sadarwa. Yau anan ne bakon namu zai ci gaba da yi muna bayani. To Malam Bashir, wace hanya ka bi domin shawo kan wannan matsalar?
Kenan na dai bani da ban sa bani iya communication na French, sannan kuma na biyu da ni zo bani da skill na communication kuma na English.
Totally.
Donko kenan saboda haka nan ne nace ina cikin wannan aiki na manufacturing. Na gani in dai ba na tahe ne ba nan nemi wani ilimi aikin na akwai wahala in na samu wanda yake shi.
Totally.
Shi ne bani karfin gwiwa nace zan tahe in tahi school ko da English abin nan class ne in dauka. Nita hene dauki English class na samu kama 6 months ana ce ma class in ESOL, English Other Language.
Tao.
Nita hene yi shi, ina cikin yin shi, ina son in yi karatun, amma dai saboda bukatoci na yau da kullum, akwai bukatoci na wani kaina na rayuwata, sannan kuma akwai bukatoci irin na mutanen gida. Ina cikin wannan aiki na manufacturing. Sai saboda sai na samu wani company da yake biya yadda inda nake yi. Sai na ce to bari in koma cikin wancan company saboda na hisamun abin da zan taimaka ma kaina. Shikenan wannan company da na koma ina cikin yin shi sai aiki ya kare duka da na fara wannan aiki wata guda.
Ga aikin ya kare a wurinka, aikin ya kare ko a kamfanin aikin ya kare?
A kamfanin gaba ɗaya company ya like.
Subhanallah. To sai aka yaya?
Suka yi close. Shi kenan da company ya yi close, sai na zo ni nemi taimako wajen gwamnati, wani abu da ake ce ma unemployment security. Na taho suka ce abin nan za su bani unemployment security, suka yi mini tambayoyi kamar me nake so. Aka yi mini tambayoyi me nake son in yi a rayuwata, na kwatanta musu abin da nake so yanzu. Ina son in yi in tahi school in samu higher education, amma ba zai samu ba saboda lokacin da suka bani ba zai kai wannan lokacin ba. Amma abin da kenan zani yanzu zan dauki wannan English school, ina samu English school, ina son in zama truck driver.
Truck driver shine tukin babban mota.
Tukin babban mota.
To daga gwamnatin ta taimake ka, ka samu wannan daman abin da kake yi na tukin babban, daga nan ne ka shigo tukin babban motan?
Daga nan ne na samu dama zuwa school, na yi wannan English school da na samu na yi kamar na 6 months. Sannan na samu na yi saboda akwai test inda ke gare su, dole sai ka iya English, ka iya communication, sannan kuma ka iya karatu da rubutu ta English.
To daga gama kenan bayan wata shidan ya aka yi ka samu aikin tukin babban mota, ko kuwa aka yi ka shigo aikin tuki?
To alhamdulillah da da ni wannan school na kare farko kamin in tahi truck driving school ya kamata in biya kudi $6,000 kaman $6,000 eh
kwatankwacin kusan miliyan 2 kenan naira Nigeria nawa kenan sefa a Niger
sefa kaman 6,000 su bane kaman miliyan 3 eh su bane kaman miliyan 3 na sefa ko yadda hakan eh kenan danin da aka ce sai na biya wannan kudi ina da wata mota da ake ce ma Honda Passport a wannan lokacin saboda ina da matsalar communication na language da ni kiran wannan company wanda ya kamata in biya kudi in na biya wannan $6,000 sannan sauran kudi sannan sai abin nan sai in tahi in school in na tahi school ne complete graduate sai in samu driver license sai in samu company in ma company aiki tunda the company da school din daban-daban ne kenan to ina da wannan matsala ta communication shi yasa sai abinda na fahimta kamar zan biya wani kudi ne kadan 900 ina tana da abinda na fahimta sannan sauran kudi daga baya in na kare aiki sai abin nan sai in na kare class sai kamfanin da ya dauke ni sai in rinka biya to sai da ni biya wannan kudi na fara class shikenan sai kamin in yi test sai wannan company na school sai ya ce mana ai ba za su yi test dina ba sai na biya wannan full kudi full price $6,000 sannan in ci gaba ni kuma wannan mota duka abinda na saida ta 1500 to sai ni biya wannan $900 sauran kudi ni a nawa fahimta in ni kare za ni biya
a hankali
to ashe su gare su ba haka nan ne ba kenan wannan school daga nan na tsaida daga nan kamar sai ni koma gida ne kamar sati biyu har yanzu ban sare ba
kai ya malama shir yau ma kamar kullun lokaci ya daga mun hannu a cikin shirinmu na gaba ka faɗa mun abinda kai tunda kace baka sare ba masare a madadin bakon namu malam bashir lawale direban babban mota na amurka da kuma julie gresham da ta daidaita ta sautin shirin ni iladan ibrahim ayo ke cewa sai wani sati cikin ikon allah
raga da busa she ta kare ga in ji fulani raga babu busa she
kuma da latura dai na muku ban kwana daga yamma amma ina nan tare da ni zai dawo yan jama'a kaɗan da labarai a takaice kafin sannan ga nasiha Ramadan.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim wa sallallahu ala nabiyil karim wa ba'd. Abinda mai azumi ya kamata a ce yayi Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa ya kuma mu'mini Allah ya rubuta ma'ana ya wajabta wannan azumi na Ramadan akan ku kamar yadda ya wajabta shi ya rubuta shi a bisa jama'u ko al'ummu wanda suka gabata ba dan komai ba dan ku zama masu takawa to sirrin azumi shine takawa to at takawa kuma a ta'arifin ta abinda malamai suka ce imtisalil awamiri wajtanabin nawahi wato duka umarni wanda Allah subhanahu wa ta'ala wato ya umarta bayinsa mu'mine su aika irin na ibada da sauran ayyuka na mu'amala na umarni to wannan gabatar da su da aiwatar da su da komai wannan yana daga cikin bangare din na takawa sannan ijtinabin nawahi shine abubuwa wanda Allah ya hana dukkan wanda ke da imani aikata su wanda yake haramun ne da wanda suke makaru da duk makamantan abin da aka yi hani to a takeicen hanin wannan to wannan yana daga cikin an hada wancan da wannan shine takawa dan haka ma'ana azumi wato mutum ya bar abinda Allah ya hana shi kuma ya ci gaba da aikata abinda Allah ya umarce shi to shi yasa mai azumi aka sifanta masa wani yanayi wanda zai dauki alƙawari zai rike amana zai yi juriya zai yi hakuri da manyan abubuwa halaye waɗanda za a siffanta da su wanda in an siffanta da su to waɗannan ayyuka za su dinga hawa za su dinga karuwa za su dinga ainihin duk wanda ya duba ma'ana azumin kuma ji tsoron Allah to babu shakka za a ganshi da sifa mai kyau an san yana azumi a shekenan azumi shine kamewa daga barin dukkan abubuwa waɗanda suke na ba daidai ba da kuma tsayawa a aikata ayyuka wanda suke na alkhairi wato shine kamar yawan karatun Qur'ani kamar ainihin yin sallah da yin addu'o'i da makamantan manyan ibadu da ake ta yin su assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.
To madalla ganar da mu yanzu sai ra'ayin ku.
Wasiƙa ta farko ta fito ne daga mantarar dan Ma'azu baban Khalifa Ji Kankande. Yace to gwamnatin Najeriya, Allah ya kawo mu damuna. Ya kamata ki sa ido akan makiyaya da manoma don gujewa asarar rayuka. Wasiƙa ta gaba kuma cewa tayi, muna kira ga 'yan kasuwa a ƙasashenmu na Afirka da su ji tsoron Allah, su rage tsadar kayan masarufi a yayin wannan watan na azumin Ramadan. Su kuma masu hannu da shuni su taimaka wa gajiyayyu da marasa ƙarfi da kuma marayu don albarkacin wannan watan na azumi. Sako daga Malam Ango, malamin makaranta da Sani mai langelange ya wuri. Sai kuma sakon da ya ce rikicin da ya barke tsakanin jami'an 'yan sanda da na sojojin ruwa a birnin Kalaba na jihar Cross Rivers, inda har aka yi asarar rayuka, hakan abin jimami da takaici ne. Ganin yadda dukkan bangarorin biyu masu samar da tsaro ne. Sako daga Haruna Muhammad Katsina, shugaban kungiyar muryar jama'a. Wasiƙa ta gaba kuma cewa ta yi, assalamu alaikum VOA. Gwamnatin tarayyar Najeriya ya kamata ki rage farashin kuɗin kujerar aikin hajjin bana don mutane su samu damar zuwa aikin haji cikin daɗin rai. Sako daga Safiyana Gumal Zangon Daura. Daga nan kuma sai wasiƙar da ta ce, abin jimami ne da tausayawa marasa ƙarfi da na ji an ƙara kuɗin zuwa aikin haji zuwa ƙasar Saudiya. Mu dai mun rasa samun lokacin da Najeriya talakawanta za su mori mulkin demokuraɗiyya. Da fatan shugaba Buhari zai tausaya ya rage kuɗin zuwa aikin hajji. Sako daga Buba Mai Gora Gashuwa. Wasiƙa ta ƙarshe ta fito ne daga Abdulsalam Mai Waldar Gas. Ya ce, salam VOA Hausa. Muna taya shugaba Buhari murnar cika shekaru biyu a kan karagar mulki. Muna kuma fatan Allah ya bashi lafiya ya dawo ya ci gaba da aikinsa.
To a gada Maryam da ra'ayoyin masu ran mu. To yanzu mun zo ga shirinmu na ƙarshe, zan maida ku da ladan kamar da muka ce ba mu labari a takaice.
To a takaicen yau Laraba, wata babban mota shaƙe da bom ta fashe a wata unguwa mai ofishin diflomasiyya na ƙasashen waje a babban birnin Afghanistan, inda ta kashe mutane 90 kana wasu 300 suka samu rauni iri daban-daban. Wani jami'an tsaro da bai yarda an bace sunansa ba shine shaidawa murya Amurka a dukkan mutanen da suka mutu da farko. Mahukunta a ƙasar Sri Lanka sun ce ambaliyar ruwa da gocewar lakar da aka samu a sanadin ruwan sama kamar da bakin ƙwarya ya kashe mutane akalla 202. Rahoton baya-bayan nan na cibiyar kula da ayyukan gaggawa ta ƙasar ta fitar ta ce har yanzu mutane 96 ne suka bace, yayin da wasu mutanen da yawan suka kai 80,000 sun rasa mahallinsu, suna wani wurin zama ne na wucin gadi. Shugaban Amurka Donald Trump ya ce a shirye yake ya fidda Amurka daga yarjejeniyar yaƙi da ɗumamar yanayi, wanda mutumin da ya gada tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya rattaba hannu a shekarar 2016, kamar da yadda kafofin yaɗa labarai na Amurka daban-daban suka labarta. An ambato wata kafar sadarwa na intanet da ke nan Amurka da ake kira Axios a zaman wacce ta fara ba da wannan labari. Ma'aikatan tsaron Rasha ta ce sojojinta sun harba makamai masu linzami har guda 4 daga tekun Mediterranean, wanda ta auna akan wasu wato tungan 'yan IS da ke Syria.
To ga shi kamar ladan jama'a, abinda ya sauka kenan, sai mun da muku da dare da wani shiri. Kafin mu tafi, muna so mu yi wa wakilinmu na Sokoto Murtala Faruku Sayyina ta'aziyya, shi da iyalinsa kan rasuwar Idris Bello Sayyina, dan uwansu da Allah ya mucika, Allah ya ji kanshi ya ramshe shi. Kada ku manta da ku kira mu ku yi mana magana kan shaye-shayen 'yan mata da ƙarfe 9:30 na dare. Aliyu Musa Sokoto ne da ladan ke muku. Ban kwana, a huta lafiya.